والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أنوا نتكلم عن غريم البركة إن إسر مكود كيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna 27 ga watan Sha'ban wata na 8 a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 muna ma Allah godiya wanda ya kaddare kasantuwar mu cikin wannan gari mai albarka garin gidan kani kuma malamai sun riga sun gabatar mamu da nasihohi da fadakarwa ni ma ba doguwar fadakarwa bace zan yi magana ne bisa kan wasu nukutoci guda biyar sai in tsaya hakan nukuta na farko shine bisa kan abin da ya shahi dalilin da yasa Allah ta'ala ya halice mu da kuma muhimmancin karatu nukuta na biyu shine bisa kan biyayya ga iyaye nukuta na uku shine bisa kan kyautata makwabtaka nukuta na hudu shine sadar da zumunta sai nukuta na biyar shine kyautata ma iyali insha Allah ta'ala waɗannan nukutocin zan yi magana a dunkule ba tare da wani dogon sharhi ba akan kowace ɗaya daga cikinsu mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu ne saboda mu bauta mashi ya halice mu ya kawo mu duniya ba dan mu yi noma ba dan mu yi ta neman kuɗi ba dan mu yi ta gine-gine ba dan mu yi ta gwagwarmaya da juna ba dan wata manufa ba Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna Allah yace kuma ban halicci aljannu da mutane ba sai dan su bauta mana ni kadai kuma yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku wanda ya halicce ku kuma ya halicci na gabaninku domin ku zama masu kiyaye dokokin shi kenan Allah ya kawo mu duniya ne saboda me saboda mu bauta mai shi kadai in muka bauta ma Allah muka hada bautar shi tare da bautar annabi mun bauta mai shi kadai kenan a'a Allah bai yarda mu bauta mashi tare da annabi a'a sai dai mu bauta mashi shi kadai Allah bai yarda ba mu bauta mashi tare da mala'ikun shi a sai dai mu bauta mai shi daya to duk wanda bai yi wannan aikin ba to bai yi abin da yasa aka zo da shi duniya ba Bahaushe yace ba a sayan kare dan Habshi yace kan shi ke ciwo don haka Allah bai kawo ka duniya dan ka bauta mai kai kuma ka shagaltu da wasu abubuwa wanda ba bautar shi ba ka san akwai matsala ranar haduwa da shi to saboda haka ƴan uwa musulmi musani cewa wannan shine babban manufa da babban makasudi na halittar mu amma addinin musulunci addini ne na karatu duk abin da zaka yi karami ko babba to yana buƙatar a ce kana yin shi ne ƙarƙashin ilimi idan kai ba ƙarƙashin karatu ba to akwai yiwuwar kai ba daidai ba idan ka saba mai yanda yake a karance to akwai yiwuwar ya zamanto kai kana yin kayanka ne kawai da molan kai ba daidai ba ba yanda Allah ya tsara ba shi yasa saboda addinin mu na musulunci addini ne na karatu shesa sako na farko da Allah ya fara turo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama menene
Bismillahirrahmanirrahim.
Mo na harko wanda ya fara shiga kunnuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sunan sako daga Allah shine mi ikra ciki kaga ana son a karantar da mu da karatu ake magance kowace irin matsala matsala ta duniya da matsala ta lahira ana magance ta ne da mi da karatu idan kaga mutane ba su fahimtar juna to akwai jahilci tare da su idan ka ga rikici tsakanin manoma da makiyaya ana fada ana kashe-kashe to akwai jahilci tare da su idan ka ga an kasa zama lahiya wai tsakanin musulmi da kafirai ko da wasu wanda ba musulmi ba to ciki akwai jahilai ko dai su musulmin suna da jahilci ko kuma su kafiran suna da jahilci amma wallahi duk inda karatu yake to babu kwaramniya babu rikici kai da ka ga ma mutum ya cika hayaniya da matsala da rikici da hauragiya to in ka bincika sai ka tarda tatbidni tatbid ka san kan da ba komai hanko akwai ihu akwai tartaci in kana so ka gano abu in babu komai da ma ƙara yake jawo tano guda biyu guda ka bar shi haka nan ba komai sai ka tunkudo shi ka tahi guda kuma ka ci koshi da ruwa wane ne zai ihu in ana tura shi wanda ba komai ciki in aka wuce da shi nan ko cikin gida kake sai ka ji karan shi saboda me saboda ba komai ciki amma wanda yake cike in ka sai a wuce baka ma san an wuce da shi ba to shi yasa ƴan uwa karatu yana samar da natsuwa karatu yana ƙara ma mai hankali hankali amma kuma yana da kyau mu gano wani abu a addinin musulunci da ilimi da hankali wane ne gaba ilimi yana gaban hankali duk wanda yace hankalin shi yana gaban ilimi ilimi na wahayi na alqur'ani da na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai zaka maida su baya wai hankalinka ne gaba duk abinda hankalinka bai gano ba sai ka karyata duk abinda ya gano sai ka gazganta to katanga zaka kai makaro injin wallahi bacewa zaka yi domin shi addinin musulunci dama sai in ka yadda da Allah Allah ne ka yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne to yadda da kai da Allah Allah ne shi ne sai ka gazgantar da duk abin da Allah ya faɗi ko da abin bai kama hankalin yadda da kai da cewa annabi Muhammad annabin Allah ne baya furuci akan san zuciya baya ƙarya shi zai cinye ta ka gazganta duk abin da ya faɗi ko da abin ya sabawa hankalinka musulunci ya tabbatar mamu da abubuwan da ba a kiyasta su da hankali ko bai tabbatar ba da aka ce dujjali zai zo wannan kana auna shi da hankali mahdi zai zo sai ka auna da hankalinka akwai azabar kabari sai ka auna da hankalinka a imanin ka da Allah da imanin ka da manzon Allah shi yasa ba ka da shakku ba ka dar ka tabbatar tabbas akwai azabar kabari baka taba ganin ta da idon ka ba kai in ka tsaya ma kana ta lissafi sai ka ga abin naka ya kasa dauka ba haka wasu musulmi suka yi ba saboda sun sanya hankali gaba sun bar ilimi baya sai suka karyata wasu abubuwa na addinin musulunci sai suka ce ai ba azabar kabari yo ba ga wasu nan ma kwata kwata ba ma a masa kabarin wasu ma kura ke canye su wasu ma sai mutum guda kura biyar su zo su taru waga ta ci kafa waga ta ci kai ba a ma yi mai kabarin ba balle a mai azaba dan haka su kawai sun karyata saboda mi saboda sun mai da ilimi gehe sun sanya hankali gaba ka san yanda aka yi su a Platon da su Aristo suka bace wannan manya-manyan ƴan filo ne dalilin da yasa suka bace a rayuwarsu suka zamo kamar dabbobi kamar mahaukata haka suka rayu shine saboda su sun mai da ilimi gehe sun sanya hankali gaba shi kuma wannan babban kuskure ne dole ne ka yarda ilimi yana gaba hankali yana baya idan ilimi ya nuna karatu sai hankali ya biyo bayan shi malamai suka ce misalin ilimi da hankali kawar misalin ido ne da haske ido illahiyayye ne yana gani ko duk wanda idan shi lahiyayye ne to yana gani, amma in ka shiga cikin duhu ha ba ka gani. Dole in kana son idan ka gani sai an taimaka mai da mi da haske, inda rana ne mi ke taimaka mai ido ya gani hasken rana, inda daddare ne ga idan ka kwala kwala sai ka shiga cikin wata bukka kana kai ba wani gani ho, kana ta gwagwala ido kana baka gani, yo baka da ido ne akwai, amma dama ido bai isa ya gani ba shi da karan kanshi sai tare da taimakon wa haske. To haka nan ne shi ma hankali bai isa ya gano daidai ba sai tare da taimakon ilimi, hankali bai isa ya fahimci daidai ba saboda tsabar wayo, inda hankali kadai yana sa mutum ya gano Allah ya bauta mu Allah ya gano akwai lahira, da sai Allah ya bar mu da hankalin kawai tunda muna da hankali. To amma mutum nawa ya aje ilimi gehe ya sa hankali gaba, karshe ya bace batan fututus, mutum nawa ya bace sanadiyar ya ce bai yadda ba ilimi ya zama jagora sai dai hankali ya zama jagora. To tarihi ya nuna da dama wasu masu rabo sun bata rayuwansu gaba ɗaya wajen sanya hankali gaba, amma ƙarshen rayuwansu da suka rungumi alƙur'ani sai suka ji wani sanyin rayuwa irin su Razi da sauransu. Wani ya ce la'amri laqad tuftul ma'ahid kullaha wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'ahid, yace na rantsi da Allah a rayuwata nayi yawo a cikin wannan makarantun na NTLO gaba daya, yace na zura ido na da kyau ina kallon wannan makarantu, yace amma ban ga komai ba illa qari'an tinna nadimi, sai wanda yake cizan hakuri saboda ladama, sai wanda yake ganin ya bata rayuwar shi gaban za yana ta bincike binciken banza har yanzu bai gano komai ba. To dan haka mu musulmi Allah ya hutar da mu da ya karantar da mu cewa ilimi yana gaba ga hankali, kenan idan ka sanya ilimi gaba to duk abinda ilimi ya tabbatar daga baya sai ka biyo baya da hankalinka, in hankalinka ya gano shikenan haske akan haske, in kuma kai hankalinka bai gano ba to sai ka duba ka ga maganar waye, maganar Allah ce, shi kuma Allah shi ya halicci hankalin, shi kuma hankalin takaitacce ne, dan haka kenan ilimin Allah yana gaba ga hankalinka. Dan haka tunda alqur'ani ilimin Allah ne babu yanda za a yi a ce don hankalinka bai gano wani lungu ba wai kai ka shiga shakku ko ka shiga rudu, sai dai inda da ma rudadde ne ka rudadde ne kai dole ka rude, amma matakar ba rudadde bane kai takaka a ce maka shi alqur'ani Allah yace anzalahu bi ilmi kuma karanta al-ramma. To ai ka sai ka karanta mu ce gaba al-ramma ya Allah in jawo a ka ji da
anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadu وَأُولُو الْعِلْمِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا.
Allah ta'ala yace anzalahu bi ilmihi, ya sabkar da wannan alqur'anin ne da ilimin shi. To Allah ta'ala yace ya sabkar da shi da ilimin shi, dan haka ƴan uwa kamar me nace zan takaice karatu in na fadada shi tana yawan tsaya bisa kan guda ɗaya ko, dan haka a takaice ya kamata duk musulmi ya dagargaje ya dage wajen neman ilimi, wallahi ba abotar Allah da jahilci, in ka kawuta ma Allah da jahilci to da an bincika sai a tarda shiriri ta kake, shedan ma in ya tarda mutum yana ibada ya tabbatar da jahili ne, amma ga wani nan yana kwana malami to bai ma nufa wajen jahilin, saboda ya san da jahilcin ka kadai kana iya bata ibadanka. Aka ce shedan ya taba zuwa ya tarda mutane biyu, guda yana kwana guda yana ta sallah, to wancan wanda yake ta sallah jahili ne, shi kuma wannan wanda yake kwana malami ne, ka san shedan shi ba abu sai mai riba, da ya tsaya nazari ya ga ina ne zai ci riba, ya ga in ya tunkari wancan jahilin ya ai ya ma bata ma kanshi lokaci, jahilin ne har sai ya sha wuya wajen ya bata mai sallah, shi da kanshi ya bata kashi, sai shedan ya ce gwamma in je wajen wancan malamin mai kwana in ci gaba da daddaba shi yayi kwana, domin in ya tashi tana yi wa mani illa, kisa shedan sai ya nihi wajen malami mai kwana. To daga nan ne malamai suka ce kwanan malami yahi ibadar jahili, kwanan mai ilimi yahi ibadar jahili. wanda yake da ilimi je kwance yana ta kwana yana tsari, to wannan kwanan nashi wallahi yana iya samun ladar da jahili bai samu ba, yana ta zuha yana ibada. Don haka dai addinin musulunci addini ne na karatu. Ya kamata manya da yara da maza da mata kowa ya tabbatar da yana nan yana neman ilimi na addinin musulunci. Karatun boko ne aka ce da mutum ya girma baya da ka wuce shekara bakwai ne ko arama da ka wuce shekara bakwai shikenan, in ka kai goma kuma sai an yi ta neman hanyoyi sai an yi ta cuku-cuku a ɗauke ka wai ka yi girma. Amma shi karatun musulunci in ka girma lokacin ma yi daɗi, annabin ma da kanshi ba a fara sabkan mai da wahayi ba sai bayan ya kai shekara nawa 40. Don haka ƴan uwa mu yi ƙoƙari mu zamo masu ba da muhimmanci ga addininmu. Gaba ɗayanmu nan wurin ga tambaya, idan muka mutu ina muke son Allah ya shigar da mu? Aljanna ko aljanna?
Aljanna.
Na'am?
Aljanna.
Aljanna muke so. Dukkan muna son shiga aljanna. To yanzu ku gaya mana wace hanya ce hanya aljanna, wagga ce ko wagga ko wagga? Wani ya gano ta kenan. Wani yaro ya gano ta. Wace ce? Wagga ce ko? Anan za a bi a miƙe. Wace hanya ce hanya aljanna? Hanyar karatu, hanyar neman ilimi. Duk wanda bai kama hanyar neman ilimi ba wallahi tallahi bai kama hanyar aljanna ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Duk wanda ya kama hanya yana neman ilimi a cikin wannan hanyar, to Allah ya sauƙaƙe mai hanyar aljanna da wannan hanyar da ya kama. Don haka addinin musulunci ba addini bane na jahilci, balle ka yi zaune baka san ba ba, baka san bi ba, baka san bihin ba, baka san komi ba. Dole ne musulmi ya dage ya yi karatu. Amma akwai malam yana cewa akwai musulmi guda wanda shi ba sai ya yi karatu ba, e shi wannan mutumin babu laifi in yayi zaman shi jahili. Kun san kowa ne wanda ba zai je lahira ba in akwai shi nan cikin gidan kani? Shi wanda ba zai je lahira ba yayi zaman shi yayi ta tsaron gidan kani ba sai yayi karatu ba. Amma duk wanda ya tabbatar da babu shakka sai ya tai lahira, to yin karatu ya bincika ya ga ina daidai take, yayi aiki da daidai, wallahi dole ne a kan shi, wajibi ne, tilasi ne. Don haka Allah ta'ala ya taimake mu wajen neman ilimi mai albarka. Abu na biyu da na ce zan yi magana a kan shi shine biyayya ga iyaye. Addinin musulunci ya karantar da mu cewa akwai waɗanda suke da haƙƙi mai girma a kan mutu. Cikin masu babban haƙƙi a kan ma akwai wa? Akwai uwaye. Uwayenka ko kafirai ne, a ce kai musulmi ne amma babanka kafiri, to yana da haƙƙi a kanka ko ba da? Ya cancanta ka girmama shi, ya cancanta ka mutunta shi, ya cancanta ka yi mai mu'amala mai kyau, ka ɗora lausasa mai magana, ka ɗora bashin matsayin shi na mahaifi. Ba a yarda ba ka wulakanta shi, ba a yarda ba ka zage shi, ba a yarda ba ka ci mai mutunci. Addinin shi dai ba a yarda ba ka bi in ba musulmi ba ne. Amma dai wajen kyautatawa da mu'amala mai kyau da girmamawa, wannan kuma dole ne ka yi mashi saboda shi ya haife ka. Allah ta'ala ya maimaita a ayoyi masu yawa ya nuna lalle ne a girmama iyaye. A suratul baqara Allah ya ce wa idza akhadna mithaqa bani
isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana.
Suratul nisa ya ce wa abudullaha
wa abudullaha wa la tushriku bi
الأنعام يجي قل تعالوا
قل تعالوا قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا.
سورة الإسراء يجي وقضى ربك
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا
uku ya ce wa sunan insana a haka a haka ne riwayan warshugo da warshi husna ne a kabutu ya tace ita luqmanuha سورة مريم يا يحيى
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا
وجعلني مباركا اينما كنت
وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا
wannan ayoyin da alaran ma ya karanto gaba ɗaya ayoyi ne wanda suke bayani akan cewa Allah ya yi umarni ya yi wasiya ya jaddada umarni akan cewa lalle a girmama iyaye a mutunta iyaye to duk mutumin da yake son taɓewa a rayuwar shi to ya wulakantar da iyayen shi duk mutumin da yake neman asarar rayuwa tun a nan duniya ya ɗanɗana kuɗin shi to ya zamanto iyayen shi ya ƙi masu biyayya ya ƙi saurara masu ya ƙi masu ɗa'a wata rana Asma'u radiyallahu anha ta zo Madina sai mammata ta zo ziyaranta lokacin ita kuma mammata ba musulma ba ce sai mammata ta zo wajenta sai ta ce ba za ta yi magana da ita ba sai ta je ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta je ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah inna ummi qadimat ilayya raghiba fa hal asil ummi mamma ta ta gabato zuwa gare ni tana kwaɗayin ta samu wani abu shin ya halatta gare ni a musulunci in sa da zumunta da mammata wadda ba musulma ba sai manzon Allah ya ce mata suli ummaki ki je ki sadar da zumunta da mammaki babu matsala kenan kaga musulunci bai hana ka mutunta mahaifanka ba koda su ba musulmai bane saboda suna da haƙƙi akan ka sun cancanci ka karrama su ka mutunta su sune suka yi sanadiyar zuwan ka duniya saboda haka ɗan uwa musulmi duk musulmin da ya zama tsakanin shi da iyayen shi akwai matsala to gaskiya ya kama hanyar wuta ne ya rabu da hanyar aljanna Allah ya raba mu da haka abu na gaba wanda nace zan yi magana akan shi shine kyautata makwabtaka yana cikin alamomin musulmin kirki ya zamanto alaka ka da makwabtanka alaka ce mai kyau makwabtanka suna yabanka in ya zamana kai mugun makwabci ne kullum makwabcinka yana tsoron sharrinka kullum makwabcinka yana tunanin wata matsala tana iya tasowa daga ɓangarenka to wallahi ya kamata ka binciki musuluncinka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mala'ika Jibril bai gushe ba yana ta yi mana wasiya akan kula da haƙƙin makwabci kai sai da mayane zatan zai ce makwabci yana da gado manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana zaune tare da sahabban shi kawai sai suka ji shi yana cewa wallahi baya da imani wallahi baya da imani wallahi baya da imani sai sahabbai suka ce wane ne wannan ya ma'aikin Allah sai ya ce shi ne mutumin da makwabcin shi bai amince ma sharrin shi ba duk mutumin da makwabcin shi bai amince ma sharrin shi ba to wannan mutumin baya da imani sau uku manzon Allah ya ce wallahi baya da imani kaga in kullum makwabcinka yana tunanin ka iya cin amanar shi ka iya wato cutar shi ko ka cuci iyalan shi ka iya kawo mai matsala ka iya wato to wannan kai ba makwabcin kirki bane dole ne ya zamo zamanka da makwabtanka zama ne na amana zama ne na gaskiya to koda ka makwabcin yanzu in Allah ya sa kai musulmi ne amma wanda kake makwabtaka da shi ba musulmi bane ba za ka kyautata mai ba dole ne ka kyautata mashi dole ne ka kyautata mai ya dora jin dadin makwabtaka da kai kai dai ba za ka cutar da shi ba duk abin da ya shafi haƙƙin shi ba za ka ci ba duk abin da ya shafi kuntata mashi ko munguna mashi ba za ka aikata ba ɗan uwa musulmi da yawa fa daga cikin musulmi ba su aiki da karantarwar musulunci shine kawai matsalar mu gashi dai shi musulmi ne amma gaba ɗaya rayuwar shi ba irin ta musulmi bace duk abubuwan da yake aikatawa ko dai na san zuciyar shi ne yake yi ko kuma na wasu ma ne ya dauko wanda ba musulmi ba inda mu musulmi zamu rike dabi'un mu da namu a cikin mu'amala da cikin halayya da akwai wahala ma a ce sai an zo an yi wa'azi wani ya musulunta wallahi dabi'un da musulunci ya karantar kadai sai isa su kira wani wanda ba musulmi ba ya zo ya bi addinin musulunci to amma ina dabi'un su ya in katar da musulmi na kasuwanci ha babba ha karami kokari yake kawai ya cuci duk wanda ya zo saye wai ba fatan yake bai ya ma gaskiya ko ya ma mu'amala mai kyau a kawai ya cuce ka in kana so kaka ƙara saye daga yau in katar da musulmi na makwabtaka da musulmi ko a gona ko a gida ko a wani wurin aiki sai katar da yana zalunta shi yana kuntata mashi to wannan duka ba addini bane ya karantar da mu kyautata makwabtaka ya zamanto akwai alaka mai kyau tsakaninka da makwabcinka ya zamanto makwabcinka kana kulawa da shi ya zamanto makwabcinka in ba ya da lahiya kana zuwa gare shi ya zamanto idan wata matsala ta fada makwabcinka kana cikin na gaba gaban wanda za su fara zuwa su jajanta mashi ya zama kana kaunar makwabcinka irin yanda kake kaunar ƴaƴanka irin yanda kake kaunar ƴan uwanka makusanta dan haka kyautata makwabtaka wannan yana cikin hankuri da Allah ya zana cikin suratul nisa yace wa abdullahi wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin sai yace wal jari bil qurba ko da makwabci wanda yake da kusanci da kai wal jarul junubi da kuma makwabci wanda yake da nisa da kai babu alaka ta dangantaka ta jini amma dai akwai alaka ta makwabtaka to duka Allah ta'ala ya tabbatar da suna da haƙi abu na huru wanda nace zan yi magana akan shi shine sadar da zumunta me ake ce mu sadar da zumunta kula da dangi ƴan uwa ya zama akwai kula tsakaninka da su kana zuwa ganin marar lahiyarsu wanda matsala ta fada mai cikin su kana zuwa ka jajanta mashi kana zuwa kana yi masa kyauta gwalgwadan halayyar abinda Allah ya hore maka kana wato taya su farin ciki kana taya su bakin ciki kana zuwa ganin su to sadar da zumunta yana cikin abubuwa na farko harko wanda manzon Allah ya fara kira gare su tun farkon annabta manzon Allah yake kiran mutane da cewa su kula da zumuntar ƴan uwansu idan ya zamana kana matsayin musulmi amma babu ruwanka da danginka ba abin da ya dame ka da danginka wani ma saboda ka san yanzu zumuntai ta koma sai inda ke da kwai zuma in kaga mutum yana ba da muhimmanci ga alaka shi da wani dan uwan shi na jini to kudi gare shi in yana da kudi sai ya ga shi ke ta kokari yana ta kai kawo wajen shi wai nuna zumunta ce yake sadarwa to ina shi wani talaka shi kenan ba a sadar zumunta da shi to sadar da zumunta mai sadar da zumunci na gaskiya shine wanda koda dan uwan shi na jini yayi yunkurin yanke alaka da shi to shi ba zai bari wannan alaka ta yanke ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace laysal wasil bil mukafir ba mai sadar da zumunta bane wanda in an yi mashi yayi ka san wani haka yake faɗi sai ka yana ni dai duk wanda ya nuna yana yi da ni to ni ma ina yi da shi wanda ya nuna ba ruwan shi da ni to ni ma wallahi ba ruwa na da shi in ka damu da ni ma na damu da kai in maka damu da ni ma to kai ka sani ka je can kowa a'a kai baka cikin masu sadar da zumunci mai sadar da zumunci shine wanda ma ya ki damuwa da shi ya yi karfafa damuwa da shi manzon Allah ya ce ba mai sadar da zumunci ba ne wanda in an yi mai ya yi shi ma a'a walakin lal wasi alladhi idha quti'at rahimuhu wa salaha yace mai sadar da zumunta na gaskiya shine wanda idan aka yanke zumuntar shi sai ya yi kokarin sadar da ita in kace ba ka alaka da shi lokacin yake kwadan ya alaka da saboda me saboda ita sadar da zumunta a ibada ce to in Allah ya ma umarni kai ibada sai ka fasa saboda wani ya bata mar yanzu ba Allah ya ma umarni mu dora yin sallah ba to sai mu bar sallah saboda mun wada da liman saboda kun yi wada da ladan ka mare shi ko ya mare ka sai ka daina zuwa masallaci
babu wannan zancen saboda mi saboda ita sallan nan ai ba ladan nake ma ba kuma ba liman nake ma ba ko wa muke yi ma Allah to alaka kada Allah tana nan saboda haka ita ma zumunta wannan dan uwan naka ai ba dan shi kake yi ba kana yi ne domin Allah da ya dora mun sadar da zumunta saboda kai na ranka yayi fada yayi hushi ya nuna ya ba yayi da kai kai ina shi kai neman kusanci ga Allah kake saboda haka a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya tsine mai yanke zumunta a wasu wajaje cikin suratul ra'd ina ne aka tsine mai yanke zumunta a ranmu
wallazina yasiluna والذين يتلون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض
آه باي أيوة كيشي ويك هذا
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض
Allah ta'ala ya ce waɗanda suke warware alƙawalin Allah bayan ƙulla shi kuma suke yanke abinda Allah ya umarni a sadar da shi na zumunta da sauransu sai a ƙarshe Allah ya ce ula'ika lahumul la'natu waɗannan akwai tsinuwar Allah a kansu walahum su'udda kuma suna da mummunan gida shine gidan wuta Allah ma mutsari a suratul baqara ma Allah ya zargi masu yanke zumunta
wallazina yanqudun adaw wa yumadithaki wa yaqta'un ma amara Allah bi an yuhla wa yufsidun fi
kaga wannan ayat ta nuna masu yanke zumunta waɗannan suna cikin layi ɗayan asara Allah ya mamu tsari a suratul qital Allah ta'ala ya ce mini
fa'al azizum in tawallaytum wa antuqdiru
na'am
wa muqaddiru arhamakum
na'am
ulaika alladhina la'anahum
nan ma Allah ta'ala ya ce ula'ika alladhina la'anahumullah masu yanke zumuntan nan waɗannan su ne wanda Allah ya la'anta ya cine masu kenan ko la'anahumullah Allah ya cine masu albarka fa asammahum sai Allah ya kurumtar da su wa a'ma absarahum kuma Allah ya makamtar da gannansu she ta wani daga cikin magabata yace ya kai dana kada ka yanke zumunta lalle ni na karanta alqur'ani na ga mai yanke zumunta cinanne ne har waje uku dan haka waje uku aka cine ma mai yanke zumunta albarka saboda haka Allah ta'ala ya raba mu da yanke zumunta abu na karshe wannan nace zan yi magana akan shi ɗan uwa shine kyautata ma iyali mu sani yana cikin alamomi na mutumin kirki ya zamanto mu'amala shi da iyalin shi mu'amala ce mai kyau manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace khairukum khairukum li ahlihi mahi alherin ku shine mahi alheri a wajen iyalin shi Allah ta'ala yayi umarni da kyautata ma iyali a suratul nisaa yace mi
wa ashiruhun bil ma'ruf fa in karihtumun fa asa an takrahu shay'a ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
الله تعالى yace iyalinku ashiruhunna bil ma'ruf ku yi mu'amala da su tare da kyautatawa fa in karihtumuhunna idan kun kyamance su ne
saboda wasu dalilai to ku yi hakuri fa asa an takrahu shay'an sau da yawa za ku kyamanci abu wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira kuma Allah ya sanya alheri mai yawa tattare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yafrak mu'minun mu'minatan kar mai imani ya kyamanci matar shi mai imani saboda wasu ƴan kurakurai kananu in kariha minha khuluqan radiya minha akhar idan ya kyamanci wasu dabi'unta to ya kamata yadda da wasu dabi'u in kaga tama kuskure bangare kaza to ai kuma bangarori da yawa ta kyauta tama idan bata ma daidai ba a waje daya to ai waje goma ta ma daidai saboda haka baya cikin hankali baya cikin ma'auni mai kyau a ce mutun yayi alheri goma yayi kuskure daya wannan kuskuren kwara daya duka sai darka ke alheri shi guda goma ɗan uwa kyauta tama iyali ma'auni ne da ake gano mutun yana cikin mutanen kirki dashi ko kuma yana cikin mutanen banza duk wanda wato iyalin shi a gidan shi ƴaƴan shi da matan shi suna jin dadin zama dashi to tabbas wannan yana da alamomi na mutanen kirki wanda kuma ƴaƴan shi da matan shi suna jin kuncin zama dashi ba ma su jin dadi suka gane shi to wannan alama ce daga cikin alamomi na cewa anya kai ba mutumin banza bane wata rana Umar ibn al-Khattab yaddan Allah ta tabbata a gare shi wani daga cikin gwamnonin shi ya shigo gidan shi kawai sai tar da wani yaro yana wasa bisa cikin Umar ibn al-Khattab sai gwamnan nan yayi tsaye yace to Amirul Mu'minin kai da kanka yanzu zaka yi kwance yaro yana hawan cikin ka sai Umar ibn al-Khattab ya tashi zaune yace fada mana kai yaya kake mu'amala da iyalinka a gida sai yace ai ni da na shigo gida kowa ma dole ya kama jikin shi sai Umar ibn al-Khattab yace to daga yau na sarke ka daga matsayinka na gwamna na sarke ka yace domin baka tausaya ma iyalinka ba a gida ya zaka ka tausaya ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyalinka ma a gidanka ka kasa tausaya musu ka kasa sauƙaƙa musu ka kasa yin mu'amala mai kyau da su to ta kaka zaka yi jagorancin al'umma saboda haka alama ce ta mutumin kirki ne kaga mu'amalan shi da iyalin shi mu'amala ce mai kyau matan shi suna jin dadin zama da shi diyan shi suna horin ciki a ce baba ya shigo saboda mi saboda yana kyautata musu kai da kaga kanka kai da di da ka tun karo gida diya na gudu mata na gudu to ka sake dabi'a kai ba ka da halin kwada kai in ka shigo gida kowa neman wurin boyewa ke ridididid ga yanan kamar wani dodo to alama ce ta cewa kai baka mu'amala mai kyau da iyalinka abinda ke daidai shine idan mai gida ya tunkaro gida ɗayan shi su dora murna suna farin ciki ga babaran ya taho kowa ya ji dadi saboda da ka zo akwai alheri kuma matanka su dora farin ciki suna jin dadi ka shigo gida to wannan shine alamomi wato na mutumin kirki mai dabi'u na kwarai ɗan uwa wannan su ne abubuwan da nace zan yi magana akan su zan takaita kuma a nan wurin abinda na faɗi na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ya bamu lada kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma muna mun su mu gyara muna roƙon Allah da sunayen shi mai tsarki Allah ya ƙara wa wannan gari albarka dattawa na cikin wannan gari Allah ta'ala ya ƙara ma rayuwar su albarka ya sa su gama da duniya lahiya kuma ya sanya mazuri'an su albarka manya jagorori na cikin wannan gari Allah ta'ala ya taimake su wajen sarki amanar da Allah ya dora a kansu Allah ya ba su ikon yin adalci tsakanin al'ummar da suke jagoranci mata Allah ta'ala ya sanya ma rayuwarsu albarka ya ba su ikon tsare zaman aure Allah ta'ala ya ba su ikon yin biyayya kamar yadda musulunci ya tsara Allah ta'ala ya ba su ikon sabke nauyi wanda Allah ya dora musu na kula da tarbiyyar ɗiyansu da kuma kula da haƙoƙin majajensu su kuma malumma da suke fafutuka a cikin garin nan Allah ta'ala ya ƙara masu basira ta ilimi ya ƙara masu haske ya ƙara masu himma da ƙwazo ya ba su sa'a a wajen cimma manhohinsu na alheri muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya ƙara kwararo albarkoki da alkhairori a cikin wannan gari na gidan ƙare Allah ta'ala ya nisantar ma wannan gari da duk wata masifa duk wata tsiya duk wani sharri Allah ta'ala ya nisantar da wannan gari daga gare shi haka ma baki ɗaya jahan mu ta maradi muna addu'a Allah ta'ala ya ƙara mata albarka Allah ya ƙara mu yawan mahaddata alqur'ani Allah ya daukaka addinin musulunci a fadin maradi baki daya. Muna addu'a kasar mu ta Niger gaba daya Allah ta'ala ya kara mu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Duk mutumin da yake son ya tada hankali ko ya tada zarna tsaye ko ya kawo fitina ko masifa, ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki Allah ta'ala ka kwabe mu shi. Allah ka mamu maganin shi da abinda ka ga ya dace da shi. Ya Allah ka taimaki jagororinmu da shugabanninmu wajen yin adalci, ka ba su ikon yin abin da shine gaskiya da kuma tsare amana. Wala haula wala quwwata illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. To akwai tambayoyi, ina wanda zai karanto tambayoyin?
Bismillah. Eh tambaya ga farko ce hukuncin masu gaba.
Me tambaya na farko yake cewa menene hukuncin masu gaba? Masu gaba suna ta tattabka a tarori in ba su shirya ba. Domin kamar yanda musulunci ya karantar cewa idan wani abu ya shiga tsakaninka da dan uwanka, to ko da rai ya bace kar ku wuce kwana uku. In ka kuka wuce kwana uku to kun shiga cikin hatsari, domin akwai gafara ta musamman da Allah yake yi wa dukkanin musulmin da babu shirka cikin ayyukansu a kowace rana Altanin da Alhamis. To in gaba ta kai ɗaya daga cikin, mana da ta wuce kwana uku dole sai ta hada cikin ɗaya daga cikin wannan, ko ma yaushe aka fara kenan kaga za ku yi ma kanku asara. Na'am, don haka kenan babu kyau gaba tsakanin musulmi da musulmi, ko ma mi yama duk zaluncin da yama cikin biyu ne, ko dai ka yahe mashi ko kuma ka bar shi ga Allah. In ka bar shi ga Allah to kuma gaba ta mi, kenan lahira za a baka sakamakonka. Idan kuma ka yahe mai to mi gaba ta mi, kenan bai dacewa musulmi ya kulla gaba da dan uwan shi musulmi. Na
yayi addu'a kwana uku ta 40 da mamaci, a halin shi mamacin ya yi wasiya cewa ta annabi wannan kenan tambayar ko wani shi ko ma'ana hukuncin addu'ar kwana uku da 40 ko ku zama tambaya, sannan ina hukuncin wanda ya saba wasiya ko sannan shi na hukuncin limamin shi da yayi.
Addu'a kwana uku a musulunci ba ta da gurbi, domin kamar yadda ka san dan wake baya da wuri a otal, to haka nan ne ita ma addu'a kwana uku ba ta da wuri a musulunci, ko ta kwana 40 inda ta musulunci, sai dai kawai in cikin gargajiya za a mata wuri. Amma in dai a musulunci ne, duk wanda ke yin ta a duniya ka je ka tambaye shi liman tsakaninka da Allah cikin littattafan musulunci. Shi musulunci abu ne wanda babu bukatar sai an yi hayaniya. Shi ta da farko na ce karatu ya kamata mu ba muhimmanci ko? Babu bukatar wace gumi ko rikici. A liman in kai ne kake yin addu'a kwana uku, to dan girman Allah liman, muna son ka gwada mu wani littafi daga cikin littattafan musulunci wanda shi ne ya karantar da yin addu'a kwana uku ko yin addu'a kwana 40. In dai akwai shi to ka gwade shi, in kuma babu to ka tuban ma Allah. Ba a ma Allah kankan ba da karam ba ni cikin addinin shi. Addinin musulunci gaba ɗaya rubuce yake, babu wani abu da za ka yi wanda ba rubuce ba. Da kai kana yin wani abu kuma babu shi rubuce, to kenan ƙarya ce kake ko shirme ne kake. To ita addu'a kwana uku, addu'a kwana uku babu ita mutum bai isa ba ya nuna ta cikin littafin musulunci, bai isa ba. In kuma akwai wanda ya san inda take gwaji, kenan dan haka ba musulunci bace, ba mu bata lokaci akan ta. Saba wasiya, duk mutumin da ya yi wasiya ya ce kaza yake so, matuƙar ba saɓon Allah ba ne, to haƙƙin shi ne bayan mutuwan shi azartar mai da wannan wasiya. To balle ma cewa ka a mashi addu'a kwana uku, wannan ya guje kar a yi mai bid'a bayan rasuwan shi, saboda yana son ya kwashe lahiya da Allah. Shi kuma limamin da ya zo ya yi shi bai ya ɗara ɗamarar yaƙi da Allah ko? Ko kuma shi yana da hujjar da zai ba Allah in ya je lahira? To don haka kaga wannan limami ya tabka babban kuskure. Na farko dama ko dama mutum ya ce a mashi bai kamata ka mai ba, in kai mai tsoron Allah ne, domin ba ka iya gwada shi a littafin musulunci. To ballantana ma mutum ya ce ka a mashi, kenan ma'ana akwai shari'a tsakaninka da shi a lahira tunda ka san ya ce ka amai kamar shi sannan kuma akwai shari'a tsakaninka da Allah dole sai ka ba Allah hujjar da na aiko annabi dan ya karantar da musulunci sai ka gwada inda annabin nan ya karantar da addu'a kwana uku ko addu'a 40 cewa musulunci ce in baka gwadi ba kuma ka san sauran saboda haka Allah ya tsare mu gaba da aikata bid'a mu je gaba
yau zaman da gaba ita ce hukuncin wanda ko hukuncin matar da zai kama wanda aka sai ka hanta ji da inda sai miji ya mutu to ta kaba ta tare wanda sai dai a cikin tambayar ba su yi da gani saki na ɗaya ko na biyu ko saki na uku yana da kyau su ida wannan bayanin saki na uku ne wanda ba ku ne ko saki na ɗaya ko na biyu saki na ɗaya ne to ne tsarar
to idan saki na ɗaya ne kenan za ta yi ta kaba na
yana da duwar haƙoƙi kenan na auna ko yace ba ni ne hukuncin ma'aikatan da ba su ba ku kwanta a yayin su ba